الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 14 ga watan al-Muharram shekara ta 434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 11 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala har yau muna cikin sura ta 8 a bangaren lissafi suratul anfal ba laifi kafin darasi ne yau idan da yan tambayoyi suna iya gabata now a takeice tambaya kake shi yaya zihari yake wanda Allah ya kisanta mana a cikin suratul mujadala idan aka ce al-zihar shine mutun ya kamanta matar shi da wadda take muharrama sa mahaifiya ko diya ko ya ko kanwa ko yarhuwa ko kanwar uwa ko yarhuwa ko kanwar uwa wadda dai haramun kinsa ne ya aure ta tace ma matarka ki da mahaifiya ta dinki ko kuma ki tamkar mahaifiya ta kike me kake nihi da wannan ma'ana ta fuskar yanda mahaifiyarka ta zamanto haramun kinka ita ma ka maida ta haramun kinka amma ba inda kace wake kamar mahaifiya ta kike a wajen tausaya mu ko wajen kyautata mu to wannan ba a kiran shi zihari to duk mutumin da ya kamanta matar shi da wanda take muharrama sa ta wannan fuska to baya halatta ya koma kusantar wannan mata dole sai yayi kafara wannan kafara abu na farko da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna mana shine yan tabawa wanda yake mu'mini idan mutum ba shi da bawan da zai yanta ko ba shi da kudin sayan sa to abinda zai sai yayi azumin wata biyu a jere idan ba zai iya azumin wata biyu a jere to shine sai ya dawo mataki na uku shine ciyar da miskini 60 kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambata a farkon suratul mujadala Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yubahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la afuwwur rahim والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله من قبل أن يتماسا ومن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله الآية ذاك فرقوا دي شيني انتباه ومؤمني in baka da bawon da zaka yanta baka da kudin sayen shi sai kai azumin wata biyu a jere idan ba za ka iya yin azumin wata biyu a jere shine za ka dawo mataki na uku ciyar rinziki ne 60 sai in ka aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku sannan kusan da wannan mata yake halarta gare ka. Na'am. Kamar ni? Wai dangane da karanta suratul kahf. Kwarai akwai hadisin da ke bayani karanta ta daren juma'a ko kuma a yinin juma'a. Lalle amma abin da ya fi tabbata shine karanta ta a ranar juma'a. Kariya ce dangane da fitina ta almasihu dajjal. Tun mutumin da yake karanta suratul kahf a ranar juma'a. In Allah ya kaddara zamanin dajjal zai iske shi to Ubangiji ta'ala zai ba shi kariya. Are don haka suna ne karanta ta a ran juma'a. Na'am. Akwai wannan riwaya aya goma na farko ko aya goma na ƙarshe. Kwarai akwai wannan riwaya. A inda za ka samu waɗannan hadisai gaba ɗaya a tattare sai ka koma cikin tafsir na Ibn Kathir. Domin galibi shi yake tattara hadisai waɗanda suke da alaƙa da duk wata aya ta Alƙur'ani ko irin su ma'alimu tanzil na al-Imamu al-Baghawi. Kwarai. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 14 a cikin wannan sura. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala zalikum fazuku wa anna lilkafirina azaban nar. Wanda ayar tana mana bayani dangane da sababbin abinda ya janyo ma kafirin Qurayshawa wannan azaba da suka dandana a hannun muminai a ranar Badar. Wanda kasancewar al'adar Ubangiji tabaraka wa ta'ala baya azautar da bayinsa sai idan sun kangare masa sun saba masa. Domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi da wannan tacicen addini addinin musulunci. Kuma su mutanen Makka kafin Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san matsayinsa. Amma me za a yi sai suka kafirce masa. Har aka kai lokacin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala da hikimarsa wato ya haɗa su a fage wanda yake na daga shine fage wanda yake na Badar. Wanda kar mu manta kamar yadda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa sun fita ba da nihin yaki ba. Amma al'amari sai juya kai tsaye ya koma yaki. Wanda kasancewar labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu cewa ga Abu Sufyan nan yana kan hanyar dawowarsa daga birnin Sham da ayar yi wanda yake na Qurayshawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanarwa ya ce duk wanda abun hawansa yake kusa to ma zai zo mishi. A lokacin da manzon Allah ya fita da wata ƴar jama'a dukkansu ba su wuce ba mutum 310 wani abu, in ma da 13 ko da 14 ko da 15 ko da 16 ko da 17 adadin waɗanda suka halarci yakin Badar. Sun fita domin su tsare wannan ayari. Abu Sufyan da ya samu labarin fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa sai ya yi wayo ya yi dubara ya canza hanya. bayan daman kuma ya tura ma Qurayshawa wato manzo na musamman cewa maza su fito su kare dukiyar su ga Muhammad nan salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai yana famar wato ya karbe wannan dukiya to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fito domin su tsare wannan dukiya kuma manzon Allah ya samu labarin dukiya ta sha yaya za a yi sai Allah ya turo sako cewa lalle yana ma manzansa alƙawarin ɗayan jama'un nan guda biyu in ma wannan dukiya ko kuma kasancewar wannan jama'a ta Qurayshawa ma'ana za a faɗo za a haɗu a fagen daga kuma Allah ya yi alƙawarin zai ba manzansa nasara a kansu to amma su kuma muminai iyali suka fi so wannan dukiya ita suke hangi shine kasancewar Allah da hikimarsa su Qurayshawa sun fito wanda ma bai samu damar fitowa sai ya dauki sojin haya a matsayinsa bayan sun fito suna kan hanya sai Abu Sufyan ya kara tura musu dan aiki na musamman cewa maza su koma dukiya ta tsira a lokacin nan sai Abu Jahal suka buga kai da ƙasa suka ce ina maganar komawa sai mun je Badar mun zauna kwana da kwanuka mun sha giya an yanka raƙuma an ci zabiya ta mana waka kudu da arewa gabas da yamma larabawa su ji labarinmu don haka kuma za su tsorace mu a lokacin da ya zo suka zo da jama'arsu suka yada zango a nan al'udwatul quswa a nan Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin sahabbansa ya ce musu lalle Allah ya mun alƙawarin ɗayan jama'un nan guda biyu sai yake cewa ku ban shawara ya ku jama'a ku bani shawara ya ku jama'a Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya tashi ya yi wata kalima kyaukyawa wadda ta ƙayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna cewa ya ba da haɗin kai da goyon baya manzon Allah ya sa gabansa duk inda Allah ya umarce shi bayan Abubakar Umar ya tashi ya yi bayani bayan Umar Al-Miqdad Ibn Aswad ko kuma mu ce Ibn Amr ya tashi ya yi bayani wanda yake faɗa a cikin bayanin sai yake cewa ya Rasulullah yake cewa wallahi ba za mu faɗa maka ba kamar yadda Banu Isra'ila suka faɗa ma Annabi Musa alaihi salam suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun suka ce kai Musa tafi kai da ubangijinka ku yi yaki mu muna nan a zaune ba inda za mu je yace mu abinda za mu faɗa maka izhab anta wa rabbuka faqatila fa inna ma'akuma muqatilun je ka kai da ubangijinka ku yi yaki kuma mu muna tare da ku za mu yi yaki yace ya rasulullahi wallahi da zaka kila samana a yau ka ce daga nan sai mun kai birkin jimad ma'ana birnin habasha duk waɗanda suke nan na kafirai sai mun yaƙe su yace ya rasulullahi ba za ka samu ɗaya daga cikinmu ya ja da baya wannan kalima ta Al-Miqdad ta ƙayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matuka to amma manzon Allah sai ya ci gaba da cewa ashiru ilayya ku dai ba ni shawara sai har Sa'd ibn Mu'az shugaba na kabilar Khazraj wato a lokacin nan sai yake cewa ya Rasulullahi kamar dai mu kake nihi mu mutanen Madina manzon Allah ya ce kwarai yace ya Rasulullahi mun yi alkawari da kai a daren Aqaba na biyu mun yi imani da kai mun gaskata ka mun bi ka kuma mun yi alkawarin za mu baka kariya irin yadda muke ba matanmu da 'ya'yanmu kariya yace wallahi ya rasulullahi yace mu mutanen Madina daman iya abinda muka tashi a cikin shi shine yaki yace ya rasulullahi yace wallahi da zaka bujuro da teku ka kutsa ka ce mu bi yace wallahi babu ɗaya daga cikin mu wanda zaka ga yaji ki kowa zai bi don haka sai yace mai shi ya rasulullahi sa gabanka inda Allah ya umarce ka yace mu a gobe ma ba mu ki ba a ce mun haɗu da abokan gabar mu yace lalle mu mutane ne waɗanda suke masu gaskiya dangane da haduwa da abokan gaba a fagen daga kuma mutane ne masu jimiri manzon Allah ya yi murna akan wannan me yasa saboda daman iya alƙawarin da aka yi an yi alƙawari ne za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya a cikin birnin Madina kenan abin da yake wajen Madina wannan ba su baya cikin yarjejeniyar da suka yi to dan haka manzon Allah ya nace cewa su ba shi shawara har ya kai shugaban su ya tashi ya magana ya nuna cewa gaba ɗayan su sun ba da haɗin kai to anan yaki ya tabbata kamar yanda muka wuce da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗan rumfar da aka masa wanda ake kiranta Arish ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa yana ma ubangijin samadiya yana cewa ya ubangijina in har ka bari aka halaka wannan al'umma to bayan wannan yini ba wanda zai bauta maka a ban kasa ya daga hannunsa sai addu'a yake har mayafinsa ya fadi ya kai kasa Abubakar ya dauka ya maida masa Abubakar yake ce masa magiyar da kake ma ubangijinka ta isa ubangijinka ba zai kaskanta ka ba abinda ya ma alƙawari zai cika maka shi ne manzon Allah ya fito yana cewa Allah ya mun alƙawarin ɗayan jama'un nan guda biyu in ma waccan ganima ko kuma su kafiran Badar wannan kafiran Qurayshawa za mu samu nasara a kansu to shi ne dai a nan Allah yake kissanta mana da yanda Allah ya maddada wato jama'a ta mu'mine da mala'ika dubu Allah ya ture su suka kawo musu ɗauki to shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa zalikum wannan azaba da kuka ɗanɗana ya ku an gane ku zalikum wannan azaba Ubangiji ta'ala ya ce ku ya ce ku ɗanɗane ta azaba ce ta duniya kenan kafin ta makoma lahira don haka sai ya ce wa anna lil kafirina azaban nar lalle na ga kafirai azaba ta wuta a gobar kiyama don azaba biyu ce Allah ya ɗanɗana musu sannan ta uku kuma za ta kasance a kiyama shine Ubangiji ta'ala yake cewa sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin adhim azaba ta farko shine azabar da aka dandana musu a fagen Badar azaba ta biyu ita ce azaba ta kabari azaba mai girma wadda za su iske ta ita ce azaba ta ranar lahira a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين wato ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'a ta mu'minai idza laqitumul ladzina kafaru zahaban idan kun haɗu da waɗanda suka kafirce mu zahafan lokacin da kuke fuskantar juna a fagen daga lafazin zahafan abinda ake nihi da shi idan aka ce at-tazahuf shine at-tadani fil qital wato kusantar juna da qital domin yaki a fagen daga kenan lokacin da jama'a ta mu'minai sun shirya jama'a ta kafirai sun shirya kowa yana kusantar juna to a irin wannan lokaci shine Ubangiji ta'ala ya ce in har kun haɗu da su a irin wannan hali lokacin da ake kusantar juna Allah ya ce fala tuwalluhum al-adbar kar ku sake ku juya musu baya don haka a irin wannan lokaci juya ma kafirai baya babban laifi ne daga cikin laifuka bakwai masu hallakar da mutum a gobar kiyama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimince su a cikin hadisinsa wanda yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat kunisanci abubuwa bakwai masu halakarwa daga cikin su sai yake cewa wattawalli yawmal zahab da juya ma kafirai baya a ranar kusantar juna shi ma babban laifi ne daga cikin laifuka waɗanda suke masu halakar da bawa a gobe kiyama to shine anan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a ta mu'minai idza laqitumul ladina kafaru zahaban idan kun hadu da waɗanda suka kafirta zahaban lokacin da kuke kusantar juna malatu wallahumul adbar Allah ya ce kar ku juya musu baya menene yasa ubangiji ta'ala ya haramta mana haka saboda kasancewar juya ma arni baya a irin wannan lokaci akwai jefa rauni a cikin jama'a ta mu'mini sannan kuma akwai karin karfi ga su jama'a ta kafirai don haka jin tsoro a fagen daga wannan haramun ne sai ce wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu duk wanda ya juya musu baya a wannan lokaci ubangiji ta'ala ya ce illa mutaharrifan likitali amma banda wanda yake mai shiri domin wato yaki juya bayan da kai ba tsoro bane ya sanya ka juya baya a ka juya baya ne dan ka kare shirye da mara ka dauko wani makami ka yi gaba ko kuma dubara ce ka nuna masa cewa ka kare in ya biyo ka sannan ka kai masa dauki ka gama da shi to in ta kan wannan hali ne to ba laifi shine Allah ya ce illa mutaharrifan likitali sai wanda ya karkata wato domin yaki kine juya baya da kai ba na jin tsoro bane wani salo ne wanda yake na kai dauki sai ya ce aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma wanda ya taru jiki zuwa wata jama'a domin ya bata agaji akan gamawa da wasu kafirai da suka sa gaba idan ka zo ka kara musu karfi ko kuma da ka taru jiki zuwa wata jama'a domin su taimaka maka akan shi wannan kafiri da ya biyo ka wato ku gama da shi to wannan shi ba laifi biyin nan su ne kadai wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tuge kenan mutaharrif likitan sannan mutahayyiz ila fi'a shine Allah ya ce illa mutaharrifan likitali sai wanda ya juya baya domin wato shiri wanda yake na yaki aw mutahayyizan ila fi'a ko wanda ya taru jiki zuwa wata jama'a domin ya kara mata agaji su gama da wani ko kuma su jama'ar su zame masa agaji domin su gama da wanda ya saro shi gaba duk wanda ya juya musu baya ubangiji ta'ala ya ce faqad ba'a bi ghadabin min Allah tabbas ya koma da fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ma'awahu jahannam bayan fushin Allah hukuma ta biyu Allah ya ce makomar shi ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir Allah ya ce makoma ta yi nuni a ce jahannama ita ce makomar mutum a gobe kiyama to wannan kasancewar ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna mana wannan babban laifi ne domin duk laifin da Allah ya yi alkawalin hukuma a kan shi in ma a nan duniya ko a makoma lahira to wannan yana nuna cewa babban laifi ne kaga a nan alkawali biyu Allah ya yi na azaba abu na farko fushin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda Allah ya ce ya yi fushi a kansa to na nuna cewa wannan aiki na shi babban laifi ne abu na biyu sannan ga ya alkawalin cewa makomarsa ita ce wutar jahannama don haka tsoro ba na mumini ba ne to a wani lokaci ne yake halatta mutum ya juya ma kafiri baya shine sai lokacin da ya kasance sun lullumka ku ya zama joku mu mai ba kuce ba 1000 su kuma sun kai 3000 to a wannan lokaci ya halatta ka juya baya an gane ku amma in ku 1000 ne su 2000 haramun ne ka juya musu baya kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in takum minkum 100 sabiratun yaglibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaglibu 2000 bi idhnillah wallahu ma'as sabirin ubangiji ta'ala yace in har akwai mutum 100 a cikin ku ku mu'mine ubangiji ta'ala yace to da idhnina za su rinjaye mutum 200 in akwai mutum 1000 a cikin ku ku jama'a ta mu'mine Allah yace da idhnina za ku rinjaye mutum 2000 to dan haka a irin wannan lokaci in kamar suka zamanto kwatancin kwatankwacin ku ne su bi to haramu ne mutun ya juyo baya amma in sun linka ku misali ku 100 su 300 ko ku 1000 su 300 to anan ya halatta mutun ya juyo baya kamar yanda bayani ya gabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu karaya sun juya baya da gudu a ranar yakin Uhud haka a ranar yakin Hunayn amma ubangiji tabaraka ta'ala sakiyen ke turo sakon cewa ya gafarta musu ya karbu tubansu kamar yanda Allah ke cewa innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim ash-shahid wa laqad afa Allahu anhum ubangiji ta'ala ya ce wa musu rangwame ya yafi musu juya bayan da suka yi a ranar yakin Uhud haka a can ranar yakin Hunayn kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathiratin wa yawm Hunayn idha a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin sai yake cewa thumma yatubullahu min ba'di dhalika 'ala man yasha an gane ku ubangiji ta'ala bayan mu'mine sun juya baya a ranar yakin Hunayn wanda ba wanda ya tabbata a fagen daga illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu ƴan jama'a kaɗan wanda ba su wuce mutum biyar ba irin su al-Abbas ibn Abdul Muttalib su kaɗai ne suka tabbata manzon Allah yana kira yana cewa ya ku bayan Allah ku kawo ɗauki duk wanda ya dawo ya kawo ɗauki makomar shi ita ce aljanna su ma kai tsaye ubangiji ta'ala ya ce ya karbi tubansu to dan haka kasancewar juya ma kafirai baya ba karamin laifi bane daga cikin laifuka masu hallakarwa shi ne sai ubangiji ta'ala yake cewa falam taqtuluhum ba ku bane ba wato kuka kashe su kuka gama da su a fagen daga wannan ko sababin ta ya kasance lokacin da aka dawo daga yakin Badar mu'minai sai ya kasance tsakanin su suna ba juna labari wannan ya ce ni na kashewa ne wannan ya ce ni na kashewa ne Allah ya turo sakon cewa wa falam taqtuluhum ba ku bane kuka kashe su kuka gama da su walakin Allah qatalahu sai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya gama da su da kudurarsa da hikimarsa sai ya ce wa ma ramaita wato ba kai bane ba kai jifa idra mai ta lokacin da kai jifa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin Allah rama sanadi ubangiji ta'ala da kansa shine ya jifa nan an kore jifa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an tabbatar masa aka ce masa wa ma ramai ta ba kai bane kai jifa idra mai ta lokacin da kai jifa kenan yayi kuma sai aka ce ba shi bai sai aka ce walakin Allah rama sanadi ubangiji ta'ala shine ya jifa wannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama addu'a ya gama magiya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala gingidi ya dan dauke shi Allah ya turo masa sakon cewa zai dade shi da mala'iku a nan ranar yakin Badar manzon Allah ya falka ya ba Abubakar labari sai ya fito lokacin da ya fito manzon Allah sai ya jinki kasa bayan ya ga wasu ya tsare su ya tambaye su sai yake tambaye su yake cewa wai kafirin da Qurayshawa suka fito da su kusan mutum nawa ne wato yake tambayar su cewa adadin kafirin da suka fito nawa ne suka ce ba su sani ba manzon Allah yake to adiyini na Allah raƙumi nan kuke yankawa suka ce wata ran in an yanka goma wata rana za a yanka tara manzon Allah yake to adadin jama'ar da suka fito suna tsakanin 900 zuwa 2000 kenan in ba 900 ba to 2000 ne to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fito manzon Allah sai ya jinki kasa ya cika tafinsa da kasa sai yake cewa shahaci wuju wato fuskoki sun jirkita sai ya watsa wannan kasa wannan kasa da ya watsa dukkan wani kafiri wannan kasa sai da ta je ta shiga idansa da hancinsa to shine anan Allah ya ce masa wa maramaita ba kai bane kai jifa idan ramaita lokacin da kai jifa walakin Allah rama sanadin ubangiji tabaraka ta'ala da kansa shine yin jifa don haka malamai suka ce alibti da minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal isan min Allah subhanahu wa ta'ala watsa kafar wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to amma sadar da wannan kasa tafi daya zuwa ido da hanci na dukkan kafiri kusan mutum dubu kasa wannan al'amari ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa da Allah ya kore masa jifar kenan anan sadarwa ita ce Allah ya kore masa amma watsa kasar ita ce ubangiji ta'ala ya tabbatar masa yace wa ma ramaita ba kai bane kai jifa idan ramaita lokacin da kai jifa ma'ana ba kai bane ka sadar da wannan kasa zuwa idan dukkan wani kafiri da hancin sa amma ne ko lokacin da ka watsa kasar sai yace walakin Allah rama sanadin ubangiji ta'ala shine ya jifar ma'ana shine ya sadar da wannan kasa zuwa hancin su da idanun su wannan kasa da Allah ya sadar da ita gaba ɗayan su sai da suka raga da suka karya a fagen daga mu'mine suka sa su gaba suka fatattake su sai ya ce wal yuri al mu'minina minhu bala'an hasana dan Allah ya yi ni'ima ga bayin sa mu'minai bala'an hasana ni'ima wadda take kyakkyawa domin shi lafazin al bala a yari wanda yake na larauci ma'ana biyu yake dauka in ma ya dauki ma'anar musiba ko kuma ya dauki ma'anar ni'ima kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim Allah ne ko abinda ake nihi da shi anan wato ni'ima ce wali yubli al mu'minina minhu bala'an hasana dan Allah ya ma mu'minai ni'ima ni'ima wadda take kyautawa shine Allah ya karya abokan gaban su sai ce inna Allah sami'un alim lalle ubangiji ta'ala mai ji ne dangane da abin da bayan su suke fada kuma alimu masani ne dangane da halayen su kina ya san halin da mu'mini suke ciki na rauni wanda su 310 wani abu Allah ya ba su rijayi akan kusan mutum dubu sai yace zalikum wato wannan kisa da kuka musu da wannan kasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya watsa suka samu karaya wa anna Allah muhinu kaidil kafirin don ku san da cewa ubangiji ta'ala mai raunana wato makirci ne na kafirai su shekara suna kulle kulle duk abinda za su kulla na makalkashiya ga jama'a ta mu'minai ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin zai lalata makircin su yau ake ma musulunci zagon kasa duk abinda ake na makirci a kulla a kulla ubangiji tabaraka ta'ala sai ya maida musu makircin su shine sai ya ce wa annallaha muhinu kaidil kafirin lalle ubangiji ta'ala mai raunana wato makircin kafire ne in ma ka ce muhinu ko kuma ka ce muwahhinu kaidil kafirin duka ta fuskar ma'ana kuma babu bambanci in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'uduna udu wa lan tughniya ankum fi'atukum shay'an wa law kasurat wa anna allaha ma'al mu'minin ubangiji ta'ala ke cewa in tastaftihu in har kun nemi wato yanke hukunci tsakanin ku da mu'minai ku kafirai faqad ja'akumul fath to hakika ku yanke hukunci yazo wannan kamar yanda ana gobe za a fita fagen daga a Badar Abu Jahal ya ringa addu'a yana cewa ya ubangiji ina roƙonka duk wanda ya zamanto tsakaninmu da Muhammad shine ya yanke zumunci ya zo da abin da ba a san shi ba ya Allah ka hallaka shi a gobe suka ringa wannan muguwar addu'a na cewa Allah ya hallaka wanda yake mai ƙarya kenan a gobe to shine Allah sai ya turo sakon cewa in tastaftihu in har kun nemi kenan shine rabi hukunci tsakanin ku da su faqad ja'akumul fath haqiqa ku rabi hukunci yazo wa in tantahu Allah yace in ku kun daina kafirci fa huwa khairul lakum daina kafircin shine yafi alkhairi gare ku ko kuma ka maida ita wannan aya ga mu'minai yanda suke neman Allah ya ba su nasara akan abokan gabar su in tastabtihu kenan in har kun nemi nasara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala akan abokan gabarku ubangiji ta'ala yace to faqad ja'akum al-fath haqiqa nasara ta zo kamar yanda wata rana sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khabbab ibn al-Arat ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a inuwar Ka'aba ya tada kai da bargonsa sai yake cewa ya rasulullah ala tastansiru lana ala tad'u lana ya rasulullah ba za ka nema mana nasara ta ubangiji ba za ka mana addu'a ba matsin lambar da kafirai suke mana fa ya kai matuka manzon Allah sai yake cewa hakika waɗanda suka gabaci na al'ummu manzon Allah yace za a kama mutum a dora shi akan rabarabar kansa a raba shi biyu amma wannan ba zai sanya shi ya ja baya ga addinin sai kafirta za a kama mutum a yi rami cikin ƙasa a bunne shi har zawwa tsatsan shi a zo da hantsaki na kan da bakin karfe a ringa suka masa ya tillafa ta ya iske nama ya iske kashinsa ana azautar da shi amma ba zai ja baya ya bar addininsa manzon Allah ya ce gaugawa kuke yace wallahi wannan addini Allah ya yi alƙawarin sai ya cika shi yace mutum zai tashi tun daga nan birnin Madina sai ya je birnin Sana'a birnin Yaman kenan capital din su tafiyar kusan wata guda ko kuma daga birnin Sana'a a zuwa birnin Hadramaut manzon Allah yace bai ji tsoron komai in ba ubangijin da ya halicce shi manzon Allah yace gaugawa kuke shine wasu malamai suka fassara in tastaftihu anan kenan in ku jama'a ta mu'minai kun nemi nasara ta ubangiji ta'ala faqad ja'akum al-fath to tabbas wato nasara ta zo muku kenan bayan ayar ko in tantahu sai ka juya ta zuwa kafirai ku kafirai in har kun dina kafirci kenan fa huwa khairul lakum wannan dina kafirci shine yafi alkhairi gare ku ubangiji ta'ala yace wa in ta'udu la'ud in kun koma zuwa ƙaryata manzuna Allah ya ce na udu mu kuma za mu koma zuwa azabtar da ku kamar yadda muka dandana muku wannan azaba a ranar yakin badar walan tuguniya an kun fi'atukum shay'an walau kathura jama'ar ku ubangiji ta'ala ya ce ba za ta amfanar da ku komai koda ta yawaita ma'ana komai yawan ku ba za su amfanar da ku komai ba wa anna allaha ma'al mu'minin don ku tabbata Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da bayinsa muminai shi ke ba su ƙarfin gwiwa shi ke ba su nasara akan abokan gabansu wannan alƙawari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala komin yawan kafirai to Allah yana tare da muminai zai ba su nasara akan su matukar muminai za su jimre su ja daga kamar yadda yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وبنجي تعالى كيتشوا يا أيها الذين آمنوا يا كجماء المؤمنين أطيعوا الله ورسوله كما أبنجي كداء كما منزل سبيعيا ولا تولوا عنه كركو جويا مسبايا وانتم تسمعون الحالي كنا جن ابن دائكي كران تامو كنا القرآن نم الله سبحانه وتعالى ينام جماعة تمو مني ومرنينش واسي مسبيعيا سما منزل سبيعيا wanda yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsiye wannan biyayya tana komawa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala dan ba wanda Allah ya wajabta mana mu yi masa biyayya biyayya irin tabakahun duki ko kuma mu ce mu zame masa rakumi da akala illa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da yake mu yi ko mu daina sawa'a mun gane hikima ko ba mu gane hikima ba dole mu mai kauya kamar yadda Ubangiji ta'ala yace inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na to dan haka yace man yudi'ir rasula faqad ata'a Allah shi ne anan yace ya ku jama'ar mu'minai kuma Ubangijin ku biyayya kuma manzon sa biyayya wala tawallaw anhu kar ku juya ma manzan sa baya domin in kun juya ba manzan sa baya shi kuka juya ba baya sai ce wa antum tasma'una alhalin kuna jin abinda ake karanta muku na alqur'ani sai ce wala takunu kallazina qalu sami'na kar ku zamanto kamar jama'ar da suka ce mun ji wa hum la yasma'una alhali kuma ba sa jin abinda ake faɗa musu eh sun faɗa da harshen su cewa sun ji to amma ba sa jin abin da ake faɗa musu ji wanda yake na fahimta domin dan za a faɗa maka abu kai ji wanda yake ba na karba ba a banza iya abin da ake bukata ka saurari abu sauraro wanda yake na fahimta shine anan Allah yace wala takunu kar ku zamanto kallazina kamar jama'ar da suka ce sami'ina mun ji abin da kake faɗa mana wa hum la yasma'un ubangiji ta'ala yace alhali su kuma ba sa ji shi wanda yake na karba sai yace inna sharrad dawabi lalle mafi kaskanci da lalacin mai tafiya a ban kasa lafazin ad-dawab jam'i ne na dabba in aka ce dabba kullu ma yadibu alal ardh duk abin da ke tafiya a ban kasa sawa'an dan adam ne ko dabba ne ko menene shine ake kira dabba to shine Allah yace inna sharrad dawabi lalle mafi sharrin abin da ke tafiya a ban kasa inda Allah a wajen Allah as-sumu wato shine kurma wanda baya jin gaskiya a shekara ana gaya masa baya ji al-bukur kuma wanda yake bibi baya fadar gaskiya ga ya san gaskiya ce amma ba zai fito ba ya fada sai ya ce allazina la yaqilun wadanda ba sa hankalta ba sa fahimtar abin da ake karanta musu na alqur'ani a takeice dai su ne kafirai an gane ko babu sharrin mai tafiya a ban kasa sama da kafiri domin shi kafiri kurma ne ka shekara kana fada masa gaskiya bai yi sannan bibi ne gaskiyar baya fadarta sannan kuma ba sa fahimtar abin da ake gaya musu shine sai yace walau alima Allahu fihim khaira da Allah ya san akwai wani alkhairi tattare da su la asma'ahum da Allah ya ji yadda su wannan alqur'ani ji wanda yake na fahimta sai yace walau asma'ahum da Allah ya ji yadda su ji wanda yake na fahimta la tawallaw da su juya baya wa hum muridun Allah yace alhadi suna bujire masa wannan da nuna mana fadin ilimi da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo nan gaba ya san yaya zai kasance kaga anan shine yake cewa da Allah ya san akwai alkhairi tattare da su da Allah ya ji yadda su wannan alqur'ani ji na fahimta ko da ya ji yadda su ji na fahimta Allah ya ce za su juya baya ba za su amsa ba kenan anan abin da bai faru ba ne Allah yake ba da labarin cewa in ya faru ma ga yanda zai kasance kamar yanda yake cewa walau tara iz wuqifu ala nari fa qalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin bal badalahum ma kanu yuqulu min qabl sai yace walau ruddu la adu limanhu an huwa innahum lakazibun Ubangiji ta'ala ya ce da ka ga lokacin da aka tsi da kafirai a gabar wuta an gane ko iya abin da ya rage kawai a tun guda su sai su ce ya laitana nuraddu kai can halakar mu ina ma a maida mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina suka ce ba za mu karyata da ayoyin Ubangijin mu kuma za mu zamanto daga cikin mu'mini Allah ya ce bari dai abinda suka kasance suna kuyewa gabanin wannan yini shine ya bayyana gare su Allah yace walau ruddu koda za a maida su duniya Allah yace la'adu limanuhu anhu za su koma zuwa abinda aka hane su game da aikata shi kenan anan in aka dawo da su duniya ma Allah ya san menene za su aikata to dan haka anan yace walau asma'ahum da Allah ya jiyar da su la tawallu wa hum mu'ridun za su juya baya wato ga alqur'anin da ake karanta musu suna masu bishire masa wannan kenan wanda Allah ya tushe basirarsa Allah ya kaddara masa halaka ka shekara kana karanta masa gaskiya ba zai ji ba kuma ita gaskiyar ko ya ji ba zai fada ba duk abin da ake karanta masa kuma ba zai fahimta ba saboda Allah ya riga ya kaddara musu wato halaka sai ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul ya ku jama'a ta mu'minai ko amsa kira na ubangijin ku ko amsa kira na manzansa idza da'akum lima yuhyikum idan ya kiraye ku ga abin da zai rayar da ku wato shine alqur'ani duk lokacin da Allah ya kiraye ku ya ku jama'a ta mu'minai ko manzansa to ku yi kokarin ku amsa wannan kira shine yace idza da'akum lima yuhyikum idan ya kiraye ku ga abin da zai rayar da ku wannan kasancewar Ubayy ibn Ka'ab wata rana yana cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye shi sai ya kiyaye manzon Allah ya koma kiransa bai amsa ba sai da ya gama sallah sannan sai ya amsa ya zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa bi ya hada ka amsa bin lokacin da na kiraye ka sai ya ce ya rasulullahi ina cikin sallah manzon Allah ya ce masa baka ji Allah na fadar cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum sai ya ce ya rasulullahi daga yau ya ce wallahi ko ina cikin wani hali in dai ka kiraye ni zan amsa maka to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kana cikin sallah ya kiraye ka dole ka amsa umarni ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sai ya ce wa'alamu ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala shike shamakance tsakanin mutum da zuciyarsa ma'ana shi yake shamakance tsakanin mu'mini da kafirci ya shamakance tsakanin kafiri da imani mu'mini ga kafirci dan ubangiji ta'ala sai ya sanya shamaki tsakanin shi da shi ba yanda za a yi sadiq zuwa gare shi haka shi kafiri sai Allah ya sanya shamaki tsakanin shi da imani dan shi imani ba wani karfin mutum bane ba wani dabarar shi bane ba zabi ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala ya azurta wanda yake dama daga cikin bayinsa Allah ya ko to shine yace wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi lalle ubangiji ta'ala shike shamakance tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilayhi tushirun kuma lalle zuwa gare shi ne ake tara ku a gobe kiyama ya sakauta ma kowa da irin aikin sa don haka Anas dan Malik Allah ya tsara masa yadda ke cewa addu'ar da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yawaitawa shine ya muqalliban qulubi sabbit qalbi ala dinik ya mi juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka Anas yace sai muka ce ya rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi fa hal takhafu alaina ya rasulullah shin ko kana ji mana tsoron wani abu manzo Allah sai yace alqulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha zukatan bayi gaba dayan su tsakanin yatsotsi biyu suke daga cikin yatsotsin ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suka dace da girman sa Allah sai shike juya zukatan bayin shi iyayen da ya ga dama zaka ga mutum ya wayi gari yana mu'mini kafin mace ya zama kafiri ko ya kai mace da mu'mini kafin tsawayi gari ya zama kafiri to wannan duka al'amari ne wanda ke hannun Allah zuciya ta bawa a hannun Allah take shi yake juya ta iyayen da ya ga dama abinda da ba ka san shi sai Allah ya juyo da zuciyar kai zaman to kana kaunar shi ko abinda kake so kai tsaye sai Allah ya juya zuciyar ka sai zaman to kana kyamar shi to shine anan manzo Allah yake yawaita wannan addu'a ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka to shine sai ya ce wa annahu ilayhi tushirun lalle ubangiji ta'ala zuwa gare shi ne ake tara ku gaba daya ya sakauta ma kowa da irin aikin sa a gobe kiyama. Sai ya ce wattaqu fitnatan, ku ji tsoron fitina. Abinda ake nihi da fitina a nan ita ce azaba da musiba. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, wanda ba ta shafar waɗanda suka zalunci kawunansu daga cikinku a keɓance. Ma'ana ba waɗanda suka ƙetare dokar Ubangiji tabaraka wa ta'ala in musiba ta sauka su kaɗai za ta shafa. Da waɗanda suke na ƙwarai da waɗanda suke na banza, in har azabar Allah ta sauka to ba maganar bambantawa. Don haka ƙa'ida, duk lokacin da mutanen ƙwarai suka ga ayyukan banza sun yawaita a cikin jama'a to dole su tashi su yi hani. Su malamai su tashi su faɗa, su kuma waɗanda suke masu mulki su ɗauki sandar mulki, dole su hana mutane dangane da waɗannan ayyuka na albasha. Shi malami iya abinda yake kanshi ya faɗa, shi kuma shugaba abinda yake kanshi shi ne ya isa ya hana da ƙarfin mulki. To matuƙar su malamai sun ƙyale, shi shugaba ya ƙi ɗaukan mataki akan wannan ayyuka na albasha. To idan bala'i ya sauka, ba maganar ya bambance tsakanin mutane na ƙwarai waɗanda ba sa yi da waɗanda suke na banza. Don haka Allah ya ce wattaqu fitnatan, ku ji tsoron azabar Allah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, wanda ba ta shafar waɗanda suka zalunci kawunansu daga cikinku a keɓance. Sai ya ce wa'alamu, ku sani annallaha shadidul iqab, lalle Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai tsananin hukuma ne ga duk wanda ya saba masa. Sai ya ce wazkuru, ku tuna, idza antum qalilun, yayin da kuke ƴan kaɗan ku jama'a ta mu'minai. Mustada'afuna fil ard, kuna ababen raunanawa a ƙasar Makka. Lokacin kuna ƴan kaɗan, duka waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su wuce ba a kirga a wannan lokaci. Gaya duk wanda ya yi imani ana azabtar da shi sai yanda aka yi da shi. Allah ya ce ku tuna, idza antum qalilun, yayin da kuke ƴan kaɗan, mustada'afuna fil ard, kuna ababen raunanawa a ƙasar Makka. Takhafuna an yatakhatafakum an-nas, kuna tsoron mutane su warce ku a yanda aka ga dama da ku a hallaka ku. Fa'awakum, sai Allah ya taro da ku zuwa birnin Madina. Wa ayyadakum bi nasrihi, Ubangiji ta'ala ya karfafe ku da nasarar shi, shine Allah ya ba ku mabiya su ne mutanen Madina. Wa razaqakum min at-tayyibati, Ubangiji ta'ala ya azurta ku dangane da wato daɗaɗa daga cikin dukiya, ma'ana ita ce ganima. La'allakum tashkurun, wato don ku gode masa. Ma'ana nan Allah yana tuna ba mu gane ni'imar da ya musu. Da suna ƴan kaɗan a birnin Madina, a birnin Makka, ana azabtar da su, a karɓe maka dukiyarka a yanda an ga dama da kai, ba ka da ta cewa. Ubangiji ta'ala sai ya taro su zuwa birnin Madina, ya ba manzansa izinin cewa ya yi hijira, kuma ya wajauta ma duk wani mumini dole ya ƙaura ya koma Madina. Da suka koma Madina, sai Allah ya karfafe su da nasarar shi, shine Allah sai ya jefa imani a cikin zukatan mutanen Madina, wanda mutanen Madina ɗaiɗaikun gidaje ne musulunci bai shiga, amma galibin mutanen Madina gaba ɗaya sai da suka yi imani. To shine sai ya ce wa razaqakum min at-tayyibati, sannan Ubangiji ta'ala ya azurta ku game da daɗaɗan abubuwa, da daga cikin su ita ce dukiya ta ganima. La'allakum tashkuruna, don ku gode masa. Wannan kenan ni'ima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala game da bayinsa mu'minai, duk lokacin da suka masa gaskiya a cikin imaninsu, to Allah ya yi alkawarin zai kawo musu agaji ta inda ba sa zato ba sa tsammani. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.